الثاني إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Iya ina mata barkamu da asubahi, barkamu da sake haduwa a wannan rana ta bakwai ga watan Ramadan shekara ta 1447 hijiriya, wanda ya dace da 24 ga watan biyu shekara ta 2026 a lissafin Turawa. Ga wannan masallaci na Masjidul Ansar Umu Akwalo Kargamman Jihar Gombe, Najeriya, don ci gaba da karatunmu na mata a watan Ramadan. A yau darasinmu, ina jin darasi na hudu ne ko? Muna darasi na hudu. Yau za mu magana a kan abubuwa kamar haka. Za mu yi magana a kan hukuncin fanɗarewar ya mace da taurin kanta a kan dokar aure. Fanɗarewa, taurin kai, rashin bin dokar Allah a kan aure. Za mu yi magana a kan ladabban haihuwa. Idan mace ta haihu, me ya kamata ta yi, me ya yi mijinta ya kamata ya yi. Ke da kika haihu ki ji, ke da baki haihu ba ki shirya, sai ki kimtsa. Da kuma sauran bayanai da za mu tattauna duka a cikin wannan zama da yardar Allah. Fatanmu Allah ya ba mu ikon faɗan daidai, da kuma kare mu da aikata kuskure. Bismillahir Rahmanir Rahim. Daga cikin matsaloli da ake samu na zamantakewar aure akwai annushus. Qur'ani ya ce wallahi ta khafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa'in ata'na فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أنا إيا سامو ماتي مي فاندارا. أنا إيا سامو ماتي مي تورن كي. أنا إيا سامو ماتي وانا باتا جمع غنا. أنا إيا سامو ماتي وانا باتا إيو ميجن تلاعا دبيا يا. والله يا جاي منا sunan wannan matar sunanta na Shiza. Da aka kanki kuskure wata ran a kwashe-kwashe ki je ki sa wa ƴarki suna na Shiza. In kika sa mata na Shiza, daidai yake da a Hausa in an ganta a ce fanɗararriya, kangararriya, mai taurin kai. To kanki karki sa mata wannan suna. An gane ko? Allah ya ce a yi wa mata masu fanɗara da taurin kai wa'azi. Kenan wannan yana nuna namiji dole ya zama ya iya wa'azi, ko da bai iya wa'azin waje ba, amma kamata ya zama ya iya wa'azi na mata wanda zai yi wa matarsa. Tunda ka auro ta, ya kamata a ce ka iya mata gargaɗi, ka iya jan kundanta. Abu na gaba shine Allah tabaraka ta'ala ya ce a ƙaurace mata in an yi wa'azi ba ta bi ba. Abinda ake nufi ƙauracewa ba ya tattare ya gudu ya bar gida ba, ya bata da cefane ba. Ƙauracewa a shimfiɗa ne kawai ake nufi. Ƙauracewa a shimfiɗa ake nufi. Ya daina alaƙar aure da ita, suna ɗaki ɗaya, amma ya kalli gabar ta kalli yamma. To ta masa magana ya ce ke ki rabu da ni, kar ki sake kula ni. me yasa zaka yi mun haka saboda baki da kirki halinki bai da kyau idan take cai taurin kai a hakan ma Allah ya ce wadribu hunna to ai musu adake su wanda Allah ya ce dukan amma ba duka na karye kashi ba ba duka na fasa jiki ba ba duka na zubar da jini ba amma dai Allah ya ce adake su irin dukan ne da zaka yi wa yaro ba da ka balla shi ko ka halaka shi ba saboda ka nuna masa dai fushinka dan kada ya kara yanzu kamar wannan dan hizban matsalar ka idan ya mun wani abu ba daidai ba kuna ganewa ya mun wannan abu ba daidai ba na yi wa'azi na masa kaza mai zanci kai ji Allah ka karkata ki an gane yanzu wannan dukan zai balla mai kashi zai fasa mai jiki zai kumbura shi to haka namiji in matarsa har ta kai ga zai da kadin ba fadi magiya zai hau bishiya ya je ballo ba don ka ba bai wasa bane kawai ya dan sa hannu ya mangare ta kuma banda mari annabi ya hana kamari mutum a fuskarsa ko danki ne na cikinki haram ne ki mare shi a fuska in ga irin abin da ake tsakaiwa mutum ya mare shi ka kwalbe shi da mari a fuska annabi ya hana dukan fuska gaba daya saboda fuska wani wuri ne mai daraja a idan mutum ai a fuskar mutum a jikin mutum to sai a san yanda za a yi in ya zo zai da keki sai ki bashi gadon baya sai ki mai haka fab sai ya buga in ya iya dundu ya dirka miki dundu shikenan in ku kin ga abin yayi yawa sai ki kama na kare ko san na kare ai ko gudu wata ta ce ai mijin duka yake kashi yake ba na ce to kina ina kawai sai ki da ita dukan ki ba yake nemi kofar gida ba ai rugawa zaki a guje da hijabin ki a rataye Allah kiyaye to ba ma so ma a kai ga wannan matsayi malamai suka ce balahu an yu'addibaha wa yahmilaha ala ta'ati kaharan miji Allah ya ba shi dama zai ladabtar da matarsa sannan ya dora ta akan yi wa Allah da'a a dole shine kahara dole miji ya sa matarsa ko matar so ta yi sallah ya sa ta dole ta bi dokar aure wannan shari'a ta ba shi dama ya sa ta dole ta yi wa yara wanka dole ta kula da nauyin gidanta dole ta yi kaza ta yi kaza wa yahmilaha ala ta'ati qaharan kenan wannan miji yana da wannan iko Allah ya ba shi dama da haka in mijinki yana umartan ki da ki wa Allah da'a yana umartan ki da ki abun alheri ko da ya tilasta miki wannan ba a saba Allah ba ɗan hizba na can ƙarshe waɗannan matan da suke tsaye a samu musu wuri mana ke ta ƙarshen hizba ta ƙarshe can wajen banɗaki ko a ku matso da su ku samu musu wuri su matso ciki ku shigo da su kar a bar wata ta tsaya a wannan a gafar rana su shi shigo su tsallako kuma malamai suka ce lakin nahu yanbaghi an yatadarraja fi ta'dibiha idan namiji ya zo zai wa mace ladabi mai taurin kai mai kangara to ya bi a hankali wajen ladabtar da ita mataki ya dan yi masa wa'azi ya tsoratar da ita wani lokacin ya dan rage kudin cefane ko ya dan yi jinkiri ko kuma ta nemi wani abu ya ce a'a tayi ya nuna kamar ma bai san tana yi ba duka wai dan ta gane fushinsa ta gane an yi masa ba daidai ba idan hakan bai yi ba sai ya kaurace mata a shimfiɗa kauracewa a shimfiɗa tana da muhimmanci a rayuwar mace don gaskiya mace tana ɗaukan babban wulaƙanci ne namiji ya kaurace mata a shimfiɗa kuma suna jin haushi mata akan haka. to shari'ar musulunci ta kawo kaurecewa mace a shimfiɗa a cikin ladabtarwa don saboda hakan yayi amfani ta gyara halinta. Kenan akwai inda Allah ya ba wa namiji ya rabu da mace ya kaurace mata. Annabi ya kauracewa matarsa wata guda. Wata guda. Gaba ɗaya sai ta rabon kwana baya shiga ɗakin kowa. Ranar girkin ta jira ta gabe zo ba. Wannan ma ta jira ta gabe zo ba. Kurin ya samu wani guri ya je kama ibada da sallah kawai. Sai da ya wata guda. Saboda an yi masa ba daidai ba. Kenan kun ga lallai namiji yana da kyau wani lokacin ya rabu da mace ya watsa kashinta. Kai banza da ita kamar Allah bai yi ta a gidan ba. Amma baya dawwama. Ana yi ne a bisa gwargwadon hali da kuma gyaran hali. Lokacin da Annabi ya yi wata guda yana ɗaurace musu kwana 29 sai ya dawo zai ci gaba da mu'amala. Shine Nana Aisha take ce masa yau ai watan ma bai ma gama cika ba. Kwananka 29 yace ya Aisha ai shi wata kwana 10-19 ne. Kwana 10 sau biyu sai tara guda ɗaya. Idan kin ga an cika 30 to duhu aka yi ba a ga wata ba amma asalin wata ana haifansa ne ya rayu rayuwar wata a duniya kwana 29 ne. Daga nan sai ya mutu sai a daɗa haifan wani sabo. To kenan wannan idan har namiji zai ƙaurace miki to duk toshewar ƙwaƙwalwarki da rashin basirarki to kake bari ya wuce wata guda baya shimfiɗarki. Annabi ya ce wala tahjurha illa fil baiti ko wala tahjur illa fil baiti. Kar ka ƙaurace wa matarka sai dai in a cikin gida. Kada ya koma can gidan uwarsa yana kwana. Kada ya koma gidan abokanai yana kwana. A'a gidansa zai kwana. Idan an kawo mai abinci da daddare ya sharbe abincin ya cinye shi tas don kuɗin jabananta ne. Amma wasu mazan suna yin fushi abincin ma ba sa ci. Ni dai gaskiya ina ganin dai yadda za a yi a ce saboda Allah a ce mace ta maka laifi ka ba da kuɗin jabane kuma ai abinci baka ci ba. Ai an gama da kai ai ka cinye tuwanka ka ci abincinka tas yawwa ka ladabtar da ita wani gurin. Wani lokacin kuma idan aka daina cin abincin mace shi ma tana nuna damuwa. In ka ga haka din zai maganin halinta to sai ka yi mata haka. Malam ya ce wa hajruha fil kalami fima duna salasati ayyami. Ana iya ƙauracewa mace a daina mata magana amma fa kada ya wuce kwana uku. Kenan duk namijin da zai ƙauracewa mace ta hanyar ya daina kula ta ya daina mata magana to kai ya wuce kwana uku. Amma ya halatta kai kwana uku cikakku ta zo tana baban ummi ina kwana kai banza da ita yaya jikin naka kai watsa kashinta. Yaushe za ka tafi ne ka ƙi kula ta ka yi anjima ka yi yanzu ka yi gobe ka yi ni tana yi ka yi banza da ita. In za ka fita kurin ka yi magana da yaranka kudin cefa ne ka ba wa yara. In wani abu kake bukata inda yara a kusa da kai ka aike su. Idan ba kowa tashi da kanka ka yi. Inda ruwan shayi za ka yi kake so tunda ba zaman lafiya kai banza da ita ta ganka a kicin ka je ka dora ruwan shayi da kanka ka hada komai. In ta zo za ta karba ka ce karki yadda ki zo nan gurin ka kore ta ka hada shayinka ka zuba madaranka da sugarka da burodinka tsato irin na 2500 din nan ka tashi a gaba sai ka cinye shi tashi tana zaune a gefe kai banza da ita. In ta zo za ta share ɗakinka ka ce karki yadda ki taɓa min kayana ka daina kula ta kawai. Duk macen da ka mata wannan kwana uku in tana da hankali za ta zo ta nemi sulhu. To amma in ya wuce kwana uku to wannan ya wuce shari'a kai ma kuma kai laifi sai ka dawo a sulhunta ka zauna kai fada iya yanda kaga dama ka gama zage-zagen ka amma banda duka ka kafa dokoki masu tsauri idan waya take yawan yi ko tana yawan chatting ka kwace babbar wayar ka kwace ta ka ce na haramta miki TikTok na haramta miki WhatsApp na haramta miki Facebook ka dauki waya yar Nokia yar karama yar 3500 ka mika mata rakani kashi mai yar fitila a saman nan surut to ka bata ka ce ga ta nan kiji ki rike yanzu bazan yi WhatsApp ba yanzu bazan yi kaza ku ce baraki ba ka ladabtar da ita bayan dan wata biyu wata uku in kaga ta yi laushi ta kama maka wanki da guga tana goge maka mota hatta ce a bata kudi za ta siyo mai ta fara wannan za ta siyo omo ta fara wanke mota to ta yi laushi to sai ka dawo mata da wayar ta ce to gashi nan lokacin da zaka bata ka ce gashi nan kuma ina sheda miki ina matukar kaunar ki kware kuwa ai ta gane ba wanki yayya yasa ka kwace wayar ba ka ce halinki ne da kike yi ba na so ya saba shari'a ni na manta ma ni karatun nan ni na dauka maza nake yi wa ashe mata ne a gaba na inna lillahi wa inna ilaihi na gama daina sirrin gaba daya na gaya muku kun ga yanzu wannan karatun ba wacce za ta je ta kunna mijin jeji ba za ta kunna ba na san ku da rashin adalci amma zan samu na lokaci a tafsirin maza da daddare tsakiya din nan in koya wa maza irin wannan abu wani zai ce kai malam yau na ji daɗin karatun nan saboda zai je gida ya hika ya daka duka wannan jama'a idan namiji ya miki wannan bai saba wa Allah ba saboda halinki ne ya jawo da haka ku yi maza ku zama mutanen ƙwarai ku zama mutanen kirki ko daina magana ne wa juna ba a so ka daina kula bucin sama da kwana uku tsawa ne ta miki laifi abokiyarki ne ta miki laifi wata sa'arki ne wata makociya ne ta miki ba daidai ba kar ya wuce kwana uku gaba ba a wuce kwana uku daga sama da kwana uku assalamu alaikum a rinka me a rinka gaisawa ina fata ana fahimta to Allah ya mana afuwa abu na gaba a shari'ar musulunci ba abinda bata koya mana ba dangane da alaka ta aure jima'i kenan akwai abubuwa da ake shigo da shi na zamani wanda yake a hakikanin gaskiya akwai bukatar gyara an dauko dabi'u da al'adu na turawa kafirai marasa tsoron Allah ana yin su a cikin gidajen musulmi shari'a ta koya mana ya zai alaka da mace na farko dai yana da kyau namiji zai yi alakar aure da mata to ya kokari ya gabatar mata da abinda zai yi wato jawo hankalinta na ɗan wasanni ɗan raha idan tana cikin fushi a yaye mata wannan fushi a nuna mata ana ƙaunarta ana santa kuma a nuna mata matsayinta a nuna mata darajarta a nuna mata kimarta duka a yi wannan sannan a ɗanyi ɗan wasanni da dariya abu na biyu in akwai ɗan abinci a kawo ba a tsara idan namiji ya sayo wani abu da daddare kawo iyalinsa bayan abincin gida wannan girmamawa ne kyautatawa ne idan kullo wani abu a leda wannan daga shi sai matar banda yara ma ba su ma sa an kawo ba to wannan yana da kyau kwarai za ta ga cewa ka zarce ta yanzu ko akuya ne yanzu za ka yanka ta ai kana dan bata harawa ko idan mutum yana kiwata dabba ba yana kashe mata kuɗi ba to abinda maza suke yi ɗabi'arsu da al'adarsu ka ajiye mace a bushe duk wani abu na sha'awa na kwaɗayi a waje ba ka saiwa ka kawo mata wallahi maza ku ji tsoron Allah ba daidai ba ne kuma ku mata ku yi haƙuri mun san kuna da haƙuri ku ƙara haƙuri ruwan da wasu mazan suke da shi abun muni ya isa wallahi. Yanzu mace za ta iya zama a gida wallahi ta shekara biyu uku ba ta share ke ba. Dan raken nan da ake sarawa. Dan abun sha'awa ne. Duk dan abu da yazo in na zamani ne. Wannan ina magana da mutanen da suke kauye. Dan wannan a birni ne zai ga wannan kauyanci ne. Kuma birni ai akwai manya-manyan suto da mall-mall. A dauki mace a shiga da ita. Ko ba ka bane. In wata yazo karshe kana da albashin ka shiga da ita. Ku zagaya layin chocolate. Kace mata daga nan kan iya canji chocolate ne. Zabi wanda kika ga dama amma fa daidai a jihuna. Ta daga ta duba ta ga wannan ka wannan ya burgeye ce ki ci sa tashi a kwando. Ta daga karawa ta dan duduba kace sa. In ka zaba ta zaba in ka ga abun ya wuce hankali kace ya isa haka. Ai gaskiya ne. Ku je layin biscuit shi ma ta zaba. Ku je layin madara ta zaba. Ko ba ka bane ba. Ku je layin wai wannan sweet kampo ake sani ko sweet minol wannan abu mai dan zakin nan wannan abu mai abin da mai sunan sa ne kam mai sanyin nan da mata suke son sa ice cream yawa ice cream na san ai ba kwa wasa da ice cream kuna son sa ka je ka ce a auna mata a zo ka biya ku taho gida ka dauka ka bata ka koma gefe ka bata tafi dan Allah mace ba za ta ji dadi ba amma namiji zai zo kyale ka kullun shekara tsawon shekara tuwon masara sai dan wake sai shinkafa da wake tuwon masara dan wake shinkafa da wake amma da Allah idan mun dawo cikin gari dan rake a yalo a lemo na bakin titi ayaba din nan gwanda duk ba ana sayarwa ba namiji ya tsaya ya siyo gwanda, ya siyo lemu, ya siyo ayaba, leda, an gane ya taho da shi, ya ba wa matarsa, za ta ji daɗi ko ba za ta ji ba? Za ta ji daɗi. Idan muka zo ɓangaren nama, a je ‘yan kaji nan na bakin titi ban ƙararru, ‘ya’yan albarka, ‘ya’yan alheri, a siyo mata, ko tsire, ko balangu, a siya na ɗan kashe kwaɗayi, kawai mace ta zo ta ga leda. Sai dai ta ji kanshi tana bare leda ta ga wani maiƙo ya lullube takarda tana budewa ta ga abubuwa za ka ga ladabi da biyayya to ba sa yi sai ka dan daga cikin su dan haka yana da kyau a rinka kyautatawa mata a kawo musu dan abin tabawa in ba a ba su ba a ba su kudi su ce abin da suke sha'awa an gane wannan ba za ku kabbara ba ko an taimake ku ko ba ku san an taimake ku ba yanzu mijinki in ya ji daga nan ba mamaki gobe ki ga ya zo da ledar kaji ba a taimaka ba an taimaka Allah ya ba su ikon yi Allah ya ba su ikon yi wani lokacin kwamitin duwa zai yi tukuba ko ya je mahauta ya sa a loda masa nama mai yawa ba iya naman biya ba da yawa a kawo ta ganshi kaya guda rabin rago ya haka ki ce kawai ka ce kawai ki farfin su ki soya mu sakata mu wala mu ci mu more haka ake duk wannan yana daga cikin kyautatawa mace dan Allah ya sa an samu kudi an samu yarwa ka ce hajiya zo mu je in kai ki a miki passport ya za a ki ce ke dai ki a ce ke dai ki addu'a ka biya mata kudin umara ku tafi tare ka biya mata haji duk wannan abuwa ne na sakayya wa matarka ta ji dadi ta yi ɓulɓul hankalinta a kwance to aure ya yi daɗi kenan amma namiji ya zama busasshe ke gatacce mai ruwa baya bayarwa wannan ba daidai ba ne to kaga idan kana yin wannan to duk abin da ka zo ka kafa a doka a gidanka fa za a yi aiki da shi saboda kai ma kana kula da ita amma mutum ya zama sai dai shi in ya fita kasuwa fa duk wani abin yana ci su sha madararsu su ci balangunsu na bayan la'asar ya sayi tsire ya ci abinsa in mai lemo da ayaba ya zo a yanka masa ya sha matar kafa wallahi wata matar ta ce sai ta shekara ba ta ga ayaba a gidanta ba shekara guda kuma ki duba muhimmancin lemo da ayaba da gwanda a rayuwar dan adam ku je ku tambayi likitoci kayan marmari suna da amfani a rayuwar dan adam musamman mace
na sha fada a karatu mace ita ya kamata ta rinka facin dadi ita ta fucin canta ta ci dadi ta more me yasa ita ce take shayarwa ita ake tsotsanta ita ce kullun ciki da goyo a tsotse ta a cikin cikin ta idan tana da juna biyu ba abincin ta ita kadai take ci ba dan ta ma yana ci idan ta haife shi ya ci dokan nonon nan nonon nan fa duk wani abu da yake da tsada yake da daraja na abinci shine ake tacewa a zuba shi wa yaron nan ya rinka tsotsanta shi sa idan mace ba ta samu ingantaccen abinci tana shayarwa sai dai ki ga kasusuwa kawai sai ta bushewa an aurar da yarinya budurwa bulbul abin sha'awa amma wallahi haihuwar fari in kin ganta yanda kika san kanwar kwarangwanci kasusuwa sun fito ga kayan hakuri saboda ba abinci mai kyau ce za wallahi ina gaya muku in ba ku shawara wallahi duk macen da ta samu kuɗi ta tsaya ta sakata ta wala ta ci dadi ta more kwarai kuwa idan ma baya kawowa kin samu kuɗin ki ki bari sai ya tafi ki tura a ciyo miki lafiyayyar kaza ki yanka da kanki ma ai ya halatta mace ma ta yanka ki dama kayanki ki mata farfe su ki sha ruwan kaza ruwan kaza yana da daraja a jikin mace ki karya kashi in yaran ki suna nan ki ba su kafafuwa da fukafuki ki ce tashi ku da ni ai haka kuke yi shi yasa na san halinku ne haka kuke yi shi yasa kowa ta samu dama ta tsaya ta gina jikinta kar ki bari shayar da nono ya karar da ke renon ciki ya karar da ke Allah ya saka da alheri muna fatan za a kula da wannan in Allah ya so ya yarda dan lamari ne mai kyau sannan kuma namiji a ya sani cewa ita mace kullun tana buƙatar ta samu ni'ima a jikinta duk macen da ake da alaka da ita akwai buƙatar ta samu ni'ima a tattare da ita ni'imar nan sai ta ci ta sha amma namiji ta neman mace baya kawo mata abin da zai gina jikinta ana buƙatar ta sha madara ta sha ruwan kankana ana buƙatar ta ci ganyaye ana buƙatar ta samu abin da zai gina mata jiki saboda nauyin yayi yawa ga matsalar miji ga matsalar dan da kike shayarwa wataƙila ga matsalar ciki dole akwai buƙatar a kula da inganta rayuwar mace ta ci mai kyau ta sha mai kyau jikinta ya kyau saboda abubuwan da take bayarwa amma wasu matan za ku ga mazajen suna guje musu sun ƙaurace musu saboda ba sa jin daɗin mu'amala da su saboda ba ni'ima a tattare da ita duk abin da zai ƙara mata ni'ima na ƴa mace babu ga rashin kuɗi ga rashin sana'a ga rashin abin da za a ci ga kaza to ina mace za a same ta yanda ake so ba za a samu ba malamai suka ce yana da kyau a kula da waɗannan abubuwa yusabul bada'a bitasmiya sannan duk wanda zai kusanci iyalinsa ya zama yana yin bismillah kamar yadda hadisi ya zo cikin sahihul bukhari da sahih muslim hadisi abdullahi dan abbas in namiji zai kusanci mace ita ma za ta alaka da shi a addu'a bismillah اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا بسم الله رسول الله الله كان يسنتر دا مو دغ الشيطان كما كان يسنتر دا الشيطان دغ ابن دك ازرتاو النبي يجي اذا الله يقدر اكا سامو جونا بيو تيكي يشغا تو ونن دن شيطان بزي چوتر دا شيبا كو ونن دي الشيطان برا چوتر دا اتاو ما نمي جيدونا ابقا وما تسكا بيدا akuya take tauri yake min akuya kamar yadda bujibi yake min saniya wannan ba shari'a bane ba addini bane idan kuma baya yi akuya masa ta yi bismillah ta yi wannan addu'a shi ma ya yi bismillah ya yi wannan addu'a suka ce bin mula'abati wa dhammi wa takbir a yi wasa kuma ya sumbance ta sumbanta wannan abu ne na nuna ƙauna da soyayya da sauransu duka wannan shari'a ce ta ce mu yi sannan wa min al-ulama man istahabba al-jima'a yawm al-jumu'ati daga cikin malamai akwai wanda suke cewa ya halatta a cikin kwanakin da za a yi alaka ta aure ya zama akwai ranar juma'a saboda albarkar juma'a wannan ra'ayi ne na wasu daga cikin malamai a zaɓi ranar juma'a ba wai ita kaɗai ba a'a ya zama tana daga cikin ranakun da ake mu'amala din sannan idan namiji ya lura da mace to yi kokari ya gaya mata abinda zai faranta mata ta ji daɗi ba wai ya rinka mu'amalantar ta kamar yana mu'amalantar dabba ba
daga cikin kurakuran da maza suke a cikin alakar aure shaye-shayen magunguna mutum yaje ya siyo maganin gargajiya ko maganin bature da yafi karfin sai yafi karfin iyalinsa ya kamata ku ji tsoron Allah akan shaye-shayen magunguna da kuke yi wanda yake za ku cutar da iyalanku shi dan adam kai mu'amala da shi daidai gwargwado iya bukatarsa iya sha'awarsa amma a je a sha magani a zo ana mu'amala da mace kamar ana mu'amala da dabba kuma a je wajen abokanai ana faɗa ai yau kaza ai wani magani na sha kaza kaza babu dokar shari'a ne akan ku mutum ne dan adam kake mu'amala da shi ba dabba ba ko dabba ma tana da haƙƙi ai ka cutar da mace ka fitar da ita daga hayyacinta wata sai ta gudu wata in ta ga mijin tsoronsa take ji saboda yana mata mu'amalar ya wuce hankali ba na sha'awa bane na mugunta ne to wannan ba daidai bane kuma duk matar da ta ga mijinta yana da irin wannan shaye-shayen magungunan ya kamata ta fadakar da shi kike ku yi rayuwa normal yanda Allah ya yi ka in kana da sha'awa kai baka da sha'awa shikenan amma mutum ya fidda kansa daga hayyacinsa ba daidai bane haka kuma matan akwai masu zuwa su sha maganin mata kuma a cikin mata akwai masu zuwa su sha maganin mata maza su sha maganin maza mata ma su sha maganin mata duka wannan akwai zalunci da cutarwa a ciki a zo a sa namiji a sa shi alakar da bai shirya ba a dole a sa shi saboda an je an sha magani an fidda shi daga hayyacinsa ta zo tana alfahari ta ce ai ita in an je ɗakinta ai ba a bacci wannan ai ba burgewa ba ne ba addini ba ne ba shari'a ba ne ki bar shi ya yi mu'amala da ke iya daidai gwargwado yadda Allah ya yi shi iya buƙatarsa in kina da sha'awa bismillah in bai da sha'awa bismillah ya haƙura wannan shi ne rayuwa ta daidai dan Allah mata masu sai da maganin mata ku ji tsoron Allah ku daina yin wannan abu saboda akwai shiga haƙƙi akwai zaluntar maza haka kuma maza masu sai da maganin maza a kasuwa za ka ga mutum ɗan batsa a kasuwa a loudspeaker yana ta bayanin batsa kaga mutane suna layi suna miƙawa gashi maganin shegen araha sai a ce 200 ne amma 400 ji ba 200 amma guda 400 wani zai ce kai alaji karbi biyar din ma ka bada 500 din saboda magani ne ba tsari a kansa shi dai ba auna shi ake da jini ba ba auna shi ake da computer ba ba duba ake gurgurdan jinin mutum ya zai dauka ba magani ne na sassaƙi kawai da haɗe-haɗe don Allah maza ku ji tsoron Allah a daina yin wannan saboda akwai cutarwa duk matar da mijinta yake zaluntar ta wannan tana iya neman haƙƙinta kuma cikin hikima kuma ta nuna masa gaskiya wannan ba daidai bane sannan ba a kusantar mace in tana al'ada in mace tana al'ada ba a saduwa da ita akwai daga cikin mata da suke da mummunan ɗabi'a tana al'ada amma ba za ta gaya mai gidanta ba sai ta bari alaƙa da ita a cikin jini wallahi haramun ne Allah ya ce fa atazulun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna ku nisanci mata idan suna cikin jinin al'ada karku kusance su sai sun samu tsarki dan haka a ɗauke alaƙa ta auratayya ta saduwa in ana al'ada da kin zo zaki fara al'ada kwana ɗaya biyu kike mai to gida ina jin alamar fa gobe zan fara yi in kin fara tun da rana ki sanar da shi karki bari sai dare yayi ya shirya ya taho kawai ki ce ike fa al'ada kike wannan bai da kyau tun da rana tun ma kafin ya zo ki masa waya ki ce masa yau fa al'ada ta kama to kin ga zai zo gida zuciyarsa bai sa ran zai wata alaka ta kusanta ba to amma sai ki bari baki gaya masa ba sai ya gama kimtsawa yayi abin da zai yi sannan ki zo ki ce masa wai ke al'ada ke wannan akwai cutar da maza wannan akwai zaluntar maza sannan kai namiji in mace ta gaya ma tana cikin al'ada to duk sha'awarka sai kai haƙuri damar rayuwar ma haƙuri ake kar a yi fada a kan wannan kuma kada a karye dokan Allah ke sa shari'a ta ce duk wanda ya sadu da matarsa yana cikin jinin tana cikin al'ada ya sadakar jinari ko ya sadakar rabin jinari malamai suka ce me bambanci wanda ya kusanci matarsa wato farkon al'adarta bai haƙura bai sadu da ita to sai ya ba da jinari idan ki buga lissafin jinari 1000 ne yanzu to wanda kuma yayi zai ba da rabin dinari wanda ya yi ta jira ya ta jira ya haƙuri sai ƙarshen al'adar ya kasa haƙuri ya je ya kusance ta to shi ma fa ya yi laifi sai ya ba da rabin dinari
likitoci masana suna cewa akwai hadari da miji ya rinka kusantar mace tana zubar da wannan jinin saboda alqur'ani ma ya ce arza kazanta ce yayin namiji zai zo yana alaka da matarsa tana cikin wannan kazanta ba mamaki ta fitar da wata cuta ka je ka dibi cuta a jikinka ka gadan mata infection kai ma ka gadan wa kanka infection idan kuma akwai wasu sauran matan ma ka gadan musu ciwuka saboda ka kece dokar Allah kana kusantar matarka tana cikin al'ada amma babu laifi mace ta sa farjalle ta daure jikinta da pad ta sa duk abin da mata suke sa wannan tsare zuban jini sai duk abin da za ta yi miji ya alaka da ita na jin dadi wannan ba haramun bane kamar yadda na gaya muku nana Aisha tana yi tace annabi yana umarta ta fa tajiru kana ya murni fa tajiru fa yubashiruni annabi yana sa ni in sa farjalle ko in sa zani in daure sai zo ya yi din mu'amala da ni da namiji yake da mata amma banda jima'i sannan daga cikin laifuffuka da ake na saduwa shine saduwa da mace ta dubura haram ne ta dubura ta wajen ba haya haram ne akwai waɗanda suke wannan da tsafi bokaye suna ba wa wasu mazaje tsafi su ce kar ku kusanci matanku ta gaba ku kusance su ta dubura karki yadda dan sabon Allah ne idan kuma kin yadda za a hada kai da ke a ji a sabon Allah to na farko dai zai gadan miki da cututtukan da Allah kadai ya baro kansa sani kuma akwai abun kunya ki kai kanki asibiti wajen likita yana duba ki da wani ciwo da ke a duburanki zai gane cewa kuna alakar aure ne ta dubura haramun ne mata da yawa wasu suna kukan mazajensu suna musu wannan wallahi akwai matar da ta yi fatawa take cewa ita tunda take mijinta bai taba neman ta ta gaba ba ce ta dubura da gaba ba maganar haihuwa tsakanin su an dauka bakarari ya ce ba ta haihuwa me ya faru ashe bokansa ne ya gaya masa kar ka yadda ka duba kazanta wannan wace irin kazanta ne wannan wani irin dabbanci ne wannan kura go da zai kusanci tinkiya da zai mata wannan wannan luwadi kenan kamar yadda maza fa suke luwadi wai mace a dakin aure ta zo tana luwadi da mai gidanta to bari ki ji hukuncin luwadi manzo Allah ya ce uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi wanda yayi da wanda aka yi da shi an kama su kashe su ake a shari'ar musulunci ko dabba ce wani namiji ya yi luwadi da dabba mutum ya je ya sadu da dabba wannan dabbar hukuncin ta kashe ta ake to yaya mutane za su canje shari'a ya za su canje dokar Allah suna yin abin da suka ga dama ko suna yin saboda sun ga turawa suna yi wannan bai da kyau nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annashi'tum matanku gonakinku ne ku zo gonakinku ta yanda kuka so ta yanda kuka so ta yanda shari'a ta yi muku bayani ba wai ana nufin ta yanda kaga dama saboda matarka ne kamar da ita baiwa sai yanda kaga dama za ka yi alakar aure da ita wannan ba daidai ba ne ku rike wannan a matsayin ilimi ku rike wannan a matsayin addini in kuna son albarka a gidajenku ku daina barin wannan abin yana faruwa wanda kuma ya shirya zai rungumi fushin Allah a rayuwarsa to yaje ta saba wa Allah shi yasa ake samun matsaloli ake samun daruroli yanzu wata zaki ga mijinta abin da ya saba kenan wata ta kawo fatawa suke cewa ita ba mijinta dan luwadi ne ita ta san yana neman maza tace wallahi baya sha'awar mata sam duk inda mace ta kai bai zai sha'awar ta ba tace tana zaman yaya ne kawai tace yana iya share shekara ko waiwaitan ta bai ba amma maza kuwa kala kala ake kawo masa maza ki duba abun tausayi abun bakin ciki a cikin wannan al'umma mutum ya zama rayuwarsa wai a kai nemo masa namiji ya je yana alaka da namiji luwadi wanda Allah ya yi maganar kazantar wannan mummunan aiki a cikin alkur'ani mutanen annabi ludu yan luwadi harkar da su aka yi garin aka daga gaba daya mala'iku suka ciccibi garin su mala'ika jibrilu suka daga garin da sauran mala'iku sai da suka yi sama da shi suka kifar da garin ya zama ganin ba kowa an karar da su kin san me ne fin su luwadi ludu
amma wai sai namiji yazo yana wannan abu ko yana yi da yara kanana har karamin yaro kaga mutum yana ta wasa da yaro ashe ne mun maza yake kaga babban mutum ya shiga da yaro daki ya je ya danne shi yana barna da shi duk ana kamawa a ga yaro an lalata mai dubura an yi daga daga da dubura da yaro duka yaron nan shekara su 12 yaro yana ta barar da jini ashe wani babban mutum ne ya tare shi mara albarka mai aikin yan wuta yanzu wannan namiji da namiji ma an ce kariye yaya mace za ta ba da kanta namiji zo yana wannan abin da ita dole ne auren ba sai ki kashi auren ba ko yayi abin da shari'a ta yarda ko kuma bai yi ba sabon Allah yake ce ke ba za a yi sabon Allah dake ba kuma wannan sana'a ta luwadi yau ta zama ruwan dare wasu da yawa sun kaura cewa matan su ba sa kula su ashe maza ake kawo musu a guest house din su a gidan bakin su a hotel mutum ya je kama hotel ya nemi dan uwansa namiji ya yi ta mu'amala da shi kamar yadda zai da mace wai har kungiya ne da su wai kungiya wai mai register wai an mata register wai an yadda su yi wannan abu abinda ake a kasashen turai inda ba tsoron Allah kaga namiji yana haɗuwa da namiji suna gaisawa yana murza dan yatsansa wai my wife shi kuma yana ce my husband namiji ba zai hadu da dan uwansa abokin su sai dan kama ya tsasa ya dan murda ya dan murda ya mai abin sha'awa ya sumbance shi sai ce matata shi kuma sai ce miji na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel ya Allah ka dauke mana wannan mummunan bala'i Allah ka raba mu da wannan shegiyar kazanta Allah ka kiyaye sannan daga cikin ladabi malamai suka ce kada namiji ko mace yayi aski kada mutum yayi askin hamata ko askin gaba ko ma askin gashin kansa kada ya yanke farce kada ya yadda ya fitar da jini a jikinsa alhali yana cikin janaba wa Allah ya halika sha'arahu ya cire gashi kenan aski wala yaqlima azafirahu kada ya yanke farce wala yukhrij daman wa huwa jinun inda muke na cikin janaba ba a waɗannan abubuwan guda uku ko huɗu kin san janaba ai idan muke na cikin janaba bai yi wankan janaba ba ba a yankan farce ba da janaba a jikin mutum ba a yin aski da janaba a jikin mutum ba a cire jini ko a ba da jini ko yankan reza ko wani abu da jini ya fita a jikin mutum alhali yana cikin janaba ba a yi malamai sun haramta haka da kin ga wannan in ba a miki bayani ba to akwai damuwa da haka ya kamata mata su kiyaye wala'alla kina cikin al'ada a ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ya kamata a kiyaye su ko kuma mutum ya yi alaƙa ta aure bai yi wanka ba kai zai aikata wannan abu na gaba ladabban haihuwa shine adabul wiladati wa hiya sittatun abubuwa ne guda shida akan ladabin haihuwa na farko suka ce dangane da namiji Allah yukshira farahahu bizzakari wa huznahu bil unsa ba a so namiji a gidansa ya yawaita nuna farin ciki saboda an haifa mai da namiji yana kuma nuna wa mace bakin ciki da bacin rai saboda ta haifa masa ya mace ba a so wannan ɗabi'ar da maza suke yi yana ta rawar jiki yana ta murna yana ta kashe kuɗi yana ta sayayya saboda ɗa namiji kika haifa masa amma in kin haifi ya mace sai ki ganshi a turkune ya ƙi ya ba da kuɗin kayan bebi ya ƙi ya sayo miki ɗan naman da ake saya ya ƙi ya ba ki kulawa saboda kawai wai dan me yasa kika haifa masa ya mace wannan ɗabi'ar ta jahiliya ce maza ku daina shari'a ta hana ɗa duk ɗa ne albarka ake nema ɗa namiji albarka ya mace ma albarka duk namijin da yake kyamar ƴaƴa mata kuma yake nuna wa matansa baya son ƴaƴa mata to in ba yayi da gaske ba sai Allah ya jarrabe shi akan ƴaƴa mazan da ya bashi ka zo ka haifi ƴaƴa mazan su zama maka fitina ka zo ka haifi ƴaƴa maza su zama maka bala'i, Allah ya kiyaye. Inda ba a san mace kai ka auro mace har ta maka haihuwa, idan ana kyamar mace kai ka samu uwa da ta haife ka tare ne ka. Kuma wai ni mamakin da nake, wai meye na kin mace? Ni na yi ta tunani na kasa gane meye dalilin da yau dan wannan zamanin wuri ce wai baya son wai ya mace. Saboda ne ra'ayi kawai, laifi ta yi, ita ba mutum ba ne? Duk matar da Allah ya jarrabe ta da miji yana da irin wannan tunani, to gaskiya aiki ya same ki, mijinki bayi da addini, baya da ilimi, baya bin malamai, yana jin wa'azi ko baya aiki da karatu. In ya mace ne Allah sa albarka, in ɗa namiji ne Allah sa albarka, kai mata hidima sosai. Sannan daga cikin ɗabi'ar da maza suke da shi yau, akwai mazajen da za ka ga in wasa yake da yara, in haba-haba ne iya ƴaƴa maza ne, yarinyarsa ƴa mace tana zuwa ta ce tafi-tafi, zai kima mace, zai kima mace, baya ɗaukar ƴa mace. Kin lura haka ne ko? Baya da kyau. Za ki ga ƴaƴansa mata suna nesa da shi, ƴarka ce ka ɗauke ta ka yi wasa da ita, ku fita da ita a mota, ku fita unguwa, duk inda za a je ka je da ita, ƴarka ce. To amma wannan ɗabi'ar nan koran ƴaƴa mata da gujewa ƴaƴa mata, idan za a fita shago za a ɗan siyo abin kwaɗayi, in yara ƴan mata sun biyo ƴan uwansa maza sai a kore su, ku tafi wajen mamanku. Kullum ƴa mace tafi mamanki, tafi mamanki. A ina kuka samu wannan dalilin? Duk wanda yake wannan abin a gidansa bai kyauta ba, kuma bai karanta tarihin Annabi da Nana Fatima ba. Annabi Allah sai ya girmama shi ma shi ƴaƴa mata. Duk tarihin da za ku ji ana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za ku ƴaƴa mata. Mazan ba su yi nisan kwana ba. Da haka don Allah, abinda maza suke yi na kyarar ƴaƴa mata da koran ƴaƴa mata da rashin damuwa da ƴaƴa mata a daina yi ba da kyau. Wannan ne yake gadarwa har ka ga namiji baya son a haifa masa ƴa mace. Wannan ɗabi'a ce ta jahiliya da Allah ya haramta. Wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Allah ya ce idan aka yi wa ɗayansu bushara da ƴa mace, wai sai ya yi ni yana cikin bakin ciki da ɓacin rai kawai saboda an haifa mai ƴa mace. Ya tawara min alqaumi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fit turab. Har ɓuya yake yi, wai in ya fito unguwa ɓuya yake kar a ganshi, wai saboda za a ce wancan ba mace aka haifa masa. Yanzu irin wannan jahiliya za ku dawo mana da shi? Rayuwar arna, rayuwar kafirai ba daidai ba ne, kuskure. Sannan idan ƴa mace aka haifa maka, hidimar da za ka yi ka taimaka babu wata damuwa a ciki. Ai kai baka kai Annabawa ba, an haifa musu ƴaƴa mata. Kuma da Allah ya zo rabawa, wasu Annabawan sai ba su ƴaƴa maza zalla. Yanzu an irin Annabi Ibrahim gaba ɗaya ƴaƴansa maza ne, ba mace, ba ki taɓa jin an ce ga wance ƴar Annabi Ibrahim ba ne. Annabi Yaƙo shi ma duk aka ba shi ƴaƴa maza. Annabi Lutu sai aka haɗa masa ƴaƴa mata. Annabi Lutu aka ba shi ƴaƴa mata. Wasu Annabawan aka haɗa musu da maza da mata, zukuranan wa inasa, kamar Annabi Muhammadu aka ba shi maza aka ba shi mata. Wala Allah, kuma matan sun fi yawa. Da haka duka Allah yana so, ba wani jinsin da Allah baya so. Yaya Allah zai yi abu kana ƙyamarsa? Wannan ma laifi ne da kurakurai da mutane suke yi. In an yi musu haihuwa su rinka cirku na fuska, suna nuna damuwa saboda an haifa musu ƴa mace. In kin ga mai gidanki yana yi, wallahi ki ce to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai gida an fasa mun matsala, ya aka yi ce wallahi wannan abin da ake yi fa Allah ya hana, malamai sun yi magana. Abu na biyu, mutum ai bai san aina alheri yake ba. Ka sani wannan ƴar watakila matar shugaban ƙasa ne, ka sani wannan ƴar watakila matar gwamna ne, ko matar wani babban malami ne, ko matar wani mai matsayi ne, ko matar wani attajiri ne, ko matar wani mutum ne mai daraja ko ba saraki ka sani ko rufin asirin gidan a hannun wannan matar yake mata nawa ne suka rufa iyayensu asiri mata nawa ne suka zama ɗan albarka su suke taimakon iyayensu in taƙaice muku zance bincike ma yau ya tabbatar na sha gaya muku bincike da yau da gobe ta nuna cewa wallahi ƴaƴa mata sun fi kulawa da iyayensu sama da ƴaƴa maza haka abin yake duk inda kaga ƴa mace ta fito sai uwarta sama da ɗanta na miji duk inda kaga ƴa mace ta fito sai ubanta sama da yadda ɗa namiji yake tausayi me yasa su kawai Allah ya jarabe su aure suke ba kuɗi bane a hannunsu inda matan nan tana da kuɗi hidimar da za ta yi ɗan mai zai ba ɗa namiji za ka zo ka haife shi yana girma da ya shiga jami'a yana gama ya gama da kai soyayya yake ta yi da budurwarsa ya aure ƴar amaryarsa ya zubar da tsohonsa ko gaishe ka ba zai ba kuma kullita fa da zuwa hidima in an zo gaida uba da abin da mace take kawo da abin da namiji mace ta fi sai kaɗan daga cikin mazan na gaya muku matsalar su kawai ba su shi ne inda mace tana da shi ba magana wallahi in sun samu kuɗi kafin ɗanka namiji ya biya maka ƴarka mace ta biya ma saboda tausayi kowa ya san mace tausayinta ya fi na namiji sai ya mutum zai kyamace wai an ba shi ya mata babu wani abin ƙi a ciki kuma ita ya mace ma ita fa sauƙin sha'ani ne da ita iya wahalar da zaka mata shekara 18 19 20 ka aurar da ita ka danka wani shikenan ka daina mata wahala wani yana mata namiji ba zaka rika shi wallahi wani in ya rika wallahi kai shekara 30 kana wahala a kansa kai wani har 40 ma zai kai wani har kai mai aure bai daina wahalar da kai ba haka ne ko ba haka bane a'a nagode Allah ya saka miki yau kin mun addu'a ta alheri wallahi Allah ya miki albarka tace mallam Allah ya albarka nagode kwarai da gaske ai za mu tayi sai mun yaki wannan tunani ba daidai bane kamar ƴaƴa mata akwai albarka ga ƴaƴa mata akwai alheri ga ƴaƴa mata ƴaƴa mata nawa ne suka rufa wa iyayensu asiri kashin arziki kenan ƙyamaci Allah ya muku albarka abu na gaba ladaban haihuwa ana so mutum ya yi kiran sallah an yi azzina fi uzunil maulud hina yuladu ana so a yi kiran sallah a kunnen dama na ɗan jariri lokacin da aka haife shi a kira mai sallah ya zama ana haihuwarsa abinda zai ji ƙara a kunnensa ne sunan Allah amma fa ba sifika za a je a dantsara masa Abuja ba yawa da Allah ya kiyaye kawai ɗan kiran sallah da ƙaramin sauti ka ɗaga ɗan jaririnka ka juyo da shi haka ko namiji ko namiji kai mai kiran sallah ina koya miki wannan ki je ki koya mai gidanki idan ya yi tafiya baya nan ki yi sai sa kenan kaga duk musulmi ya kamata ya koyi kiran sallah ya iya saboda ana yi wa yaro kuma wannan yana nuna ba za mu rabu da addininmu ba ko sun ƙi mu ko sun yaƙe mu dole sai mun yi musulunci ku dasa wa ƴaƴanku la ilaha illallah ku dasa musu san Allah ku dasa musu san Qur'ani ku dasa musu san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ku dasa musu san Allah ku dasa musu san addini san shari'a abu na uku an yusammihi isman hasan ya sa masa suna mai kyau hakkin ɗa ne akan ubansa ɗan uban ya sa wa ɗan suna mai kyau sunan ƙwarai ya zo a cikin sahih muslim inna ahabba asma'ikum ila allah azza wa jalla abdullahi wa abdurrahman sunan nakin da allah ya fi so a cikin sunan nakin ku a wajen allah shine irin suna irin su abdullahi irin suna na kenan ko kuwa yawa da abdurrahman da abdul malik abdul quddus abdul salam abdul aziz abdul wahhab abdu duk wani suna mai abdul kaza din nan to shine Allah ya fi so in dai za a sa wa yaro suna in dai da dama to a sa masa abdul kaza ko da a cikin ƴaƴanki guda kaza babu abdul din nan a yi kokari a nemi abdul din nan a saka haka manzon Allah ya faɗa da kuma sauran sunan nake wannan hadisin ingantacce ne Imam Muslim ya rawaito shi hadisi na 2133 riwayar Umar bin Khattab. Duk wanda yake da suna mara kyau to ya halatta a canja sunansa idan iyayensa sun kuskure sun sa masa suna mara kyau to a canja. Kamar wata rana mun je wa'azi na maguzawa a wani gari wani ƙauye muna yi wa mata wa'azi ke me sunanki tace Shirwa. Subhan nace Shirwa kuma ke ba me sunanki tace Hankaka. Wallahi ke ba me sunanki tace Angulu. An samu sunan dabbobi dabbobin ma tsarantattun dabbobi akwai wanda kuma ce ake dai kariya kariya to duk wanda aka sa masa suna na banza a canja haka mazan ma akwai masu sunan niki marasa kyau wanda bai da kyau to shi ma duk a canja duk wanda aka sa mai suna ba ilimi to a canja suna kamar yadda manzon Allah da kansa ya caccanja sunan niki da yawa ya canja musu sunan niki masu albarka abu na hudu ana so a yanka dabba in an haihu namiji a samu dabba guda biyu kamar tinkiya biyu ko rago biyu san samu kwaya biyu in mace ne kuma a yi guda ɗaya saboda Allah ya ce lizzakari mislu hazzi unsayayni namiji yana da rabon mace guda biyu haka annabi ya ce kun ga nan an ba wa mutum sauki amma in ba a samu dama ba kowanne ma a yi masa ɗaya kuma shi ragon suna musahabi ne ba dole ba ne inda hali a yi idan babu hali ba komai a je kasuwa a ciro ƙashin miya a yi suna kawai kuna jina mata wannan abin da kuke wallahi tallahi in ba a yi min kaza ba ba a yanka min ragon suna ba to ragon sunan me in ba a yi ba komai in an haifi ɗa ba a yanka mai ragon suna ba ba wani abin zagi ba komai a al'ada ne aka mai da shi ya zama dole shi ne zaka ga mutum ƙato da shi kaya guda ya tashi a masallaci ya fashe muku da kuka bayan magariba me ya faru wallahi tallahi matata ta yi gobe suna ba ni da ragon suna wa ya sa ka je kai musu kuka a masallaci kana bara da roƙo saboda ragon suna in ba ka da shi ka haƙura kuma shi ragon suna ana iya yanka shi ma koda daga baya ne ai sadaka ne in yanzu ba ka da hali shikenan da haka an so a yanka wa yaro kuma wannan nama idan aka yanka a ba wa mace mai jego ta ci kuma a ba ta dama ta ba wa danginta da ƴan uwa da baƙi masu zuwa kada namiji ya zo ya kane ne nama dan sai za ka ce sai a yanka maka ragon suna kai da barar da jini kai da naƙuda an bar ki da duk wahala wai kuma ranar suna sai ki ji ɗan uwarsa ko yarsa sun zo sun cinye miki naman gaba ɗaya a bacce ta ci ta ƙoshi sosai saboda jinin da ta zubar da shayarwar da za ta yi ta soya wani ta ɓoye a ƙarƙashin gadonta ta ɗan tanadi wani kuma an baƙi sun zo a ɗan tsakura musu tsoka ɗaya biyu amma namiji na wannan zamani wai sai ya ce sassara shi to ya min shi ki bani zan kai wa abokanaina haba nan ba daidai ba ne Allah ya mana afuwa amma in kin ba shi dai babu daifi abu na biyar ana so a samu dibino ɗanyen dibino ba busasshe ba inda hali a sa a bakin uba ya tattauna ruwan dibinin da yawun dibinon zaƙin nan sai ɗan kakalo yawun sai ya buɗe bakin jaririn sai ya zuba masa ya zama abu na farko da yaron ko yarinyar ta fara ɗanɗanawa wataƙila kafin nonon uwarta ma yawun bakin uba ku duba tasirin uba a kan ɗa sai dai in kuma bai zo ya yi ba sai a ƙarshen sati ya yi to wannan kuma dole a ba wa yaro nono ko a ba wa yarinya nono an ce a samu ɗanyen dabino saboda yana da ruwa a cikinsa kuma ya fi sauƙin taunuwa wannan zaƙin in aka sa yaron jaririn sai ga yana haɗewa kenan abu na farko da ya shiga cikin hanjin yaro yawun ubansa wannan yana da tasiri yaron ya zama yana biyayya wa mahaifinsa yana ladabi yana ɗa'a wa mahaifinsa in an samu dama wannan shine tahliki ake cewa abu na shida shine kaciya. Ana so ai wa yaro kaciya namiji. Kun san yadda ake kaciya, amma yanzu alhamdulillah an samu zamani ana yi na asibiti mai tsafta. Akwai chemical da ake sawa na urorin, sannan akwai sauƙin kamuwa daga cututtuka. A guji yin kaciya ta wanzami a yanzu, ba dan ya haramta ba amma saboda gudun haɗari kar a je a sawa yaro ciwo. Wasu wanzaman suna da ƙazanta su yi amfani da aska su ɗebo cuta su sa miki a gaban jaririnki. Da haka idan asibiti ana yi kawai a kai shi a yi masa a asibiti, akwai na'ura, akwai magunguna da allurai da za a yi wa yaro in an samu dama. Inda kuma babu sai na wanzaman, to sai a kiyaye a sa wanzami ya wanke askarsa da haifo ya gyaggyara a kula kafin a zo a yanke wa yaro gabansa. Wannan shine haƙƙi na ɗa tun yana ƙarami, kuma abin da iyaye kamata su kula da shi. Waɗannan abubuwan gaba ɗaya namiji ne yake yi, haƙƙin namiji ne yake yi, zaɓa wa ɗa suna miji yake yi. Amma in namiji baya nan, mace za ta iya sa wani malami ya yi, ko kuma ɗan uwanta ya yi, in kuma ma bai yi ba ita ma ta yi, saboda ya zama larura. An gane wannan? Allah muke roƙo tabaraka wa ta'ala ya ba mu ƴaƴan arziki, ƴaƴan alheri. Akwai abu mai muhimmanci wanda na manta ban faɗa ba, shine aski. Ranar bakwai ana yin aski. Manzo Allah ya ce amitu anhul adha yawma sabi'ihi, ku cire wa yaro ƙazantar da take kansa na gashi, gashin da ya zauna cikin mahaifar uwarsa. A cikin kan da gashin akwai dattin mahaifa, ko ya mace ne ko namiji, a aske gashin saboda kan ya sha iska, sabon gashi na duniya ya fito. Wancan gashin da kika bar masa, gashin cikin mahaifiyarsa ne, kyawunsa, kyansa da darajarsa bai kai gashin da zai fito masa sabo bayan ya fara shan nonon uwarsa ba. So, abinda mata suke yi wai al'ada yanzu da kuma boko ko zamananci, ki ga yaro jariri kansa busu-busu, ba a cire mai gashi ba tun ranar haihuwa ba a yi mai aski ba, wannan ba daidai ba ne. Tun da Annabi ya ce a masa aski, a yi masa aski. Kuma lallai akwai albarka cikin bin abin da Annabi ya ce. Tara wa yaro gashi ko tara wa yarinya gashi, ai ita mace ce, ai ba ta kai lokacin da za a yi sha'awar tarin gashin ba, tun da mace ce, a aske shi. Saboda cire wanda Annabi ya ce amitu anhul adha yawma sabi'ihi, amma aski sai ranar bakwai ake yanka, sai ranar bakwai ake. Amma saka wa yaro suna da yi masa taniki, da yi masa huduban nan a ranar da aka haife shi kafin uwarsa ta fara ba shi nono ake masa. Amma in uba ya yi tafiya baya gari, ko ba girkin ki bane a lokacin yana can gidan amarya, kuma ba ta bari ya fito da wuri, to sai a jinkirta masa sai lokacin da ta sako miki shi. Yana zuwa ki rika masa, ya masa hudu ba. Ana iya samun jinkiri ba a yi ba kwana ɗaya, kwana biyu, amma duk ranar da ya zo ya halatta ya zo ya wa yaro hudu ba, ya sa masa suna. Idan ya ga dama ya baki dama, ya ce ko kina da sunan da za a saki, ce eh, sa masa sunan ubana. A'a, sa masa sunan kakana. A'a, sa masa sunan wani kawuna. Sa masa sunan baffana da ya rike ni, amma banda sa masa sunan tsohon saurayina. Yawwa, don na san ba kirki ba ne da ku. Ba mamaki wata ta ce a sa mata sunan tsohon saurayinta, ko kuma wani mijinta da ya sake ta ya sallamo ta, soyayya ba ta rabu ba, ashe kana zaune tana soyayya da mijin wani baka sani ba, ka ba ta dama ta ce sa mata sunan wani, sai bayan ka sa suna ka gane ashe sunan tsohon mijin da za ta kashe ka, ta gama da kai. Ku yi haƙuri mu gaya muku gaskiya, don halin kuɗin ba ya da kyau wani lokacin, don ku gyara Allah ya gyara mana. An fahimci wannan? Karatun ya zauna? To insha Allah kuma akwai tambayoyi da za su zo, daga gobe zan fara tambaya insha Allah ta'ala. Don na ga kun zazzare min ido yau kwana wajen nawa ban yi tambaya ba, ku riƙe shi gam. Allah ya taimake ku, Allah ya albarkace ku, Allah ya taimake mu gaba ɗaya, sa mu cika da imani. Abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu lada. Wanda na yi kuskure ko tuntuɓar harshe, ina neman afuwar Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.